sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da matakan da karamar hukumar Kalgu a jihar Kebbi ta dauka don rage radadin da ambaliyar ruwa ya haddasa wa manoma shin wani matakai makarantun Islamiya suke dauka wajen yaki da yaduwar annobar coronavirus a jamhuriyar Niger daga Sokoto kuma wakilin masana sun duba tasirin harshen Larabci a lamarin karfafa tarbiyyar arewacin Najeriya muna dauke da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridin Najeriya za kuma mukammala da sharhin muryar Amurka bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka to amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa Yusuf Aliyu Harande Kasashen Turai da dama da yankin daular Larabawa sun fara haramtawa jiragen sama da suka fito daga Burtaniya sauka a kasashen su ganin yadda annobar corona ke kara yaduwa kamar gobarar daji a kasar karuwar annobar bata tsaya kawai a Burtaniya ba domin kuwa ministan harkokin wajen Italiya a jiya Lahadi ya ce an samu bullar annobar a birnin Rome kana hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu mutum 9 dauke da cutar a Denmark da kuma samu daidai a kasashen Netherlands da Australia kasashen Ireland Italia Australia da Belgium sun bi sahun Netherlands wajen hana saukar duk wani jirgi da ya fito daga kasar Burtaniya biyo bayan samun sabbin kamuwa da cutar a kasar haka suma kasashen Kuwait da Isra'ila sun shiga layi yayin da sauran kasashen ke tunanin daukar irin wannan matakin masana a Burtaniya na bakin kokarin su wajen ganin an dakile yaduwar annobar da wannan allurar rigakafi da aka samu shi kuwa Vivek Murthy wanda zababben shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jan ragamar ayyukan kiwon lafiya a kasar Ya ce babu wani abin sauyi akan ka'idojin kaucewa kamuwa da annobar da suka hada da sa takunkumi ba da tazara da wankin hannaye wani kwamitin masana ya ayyana mutane da za a fara baiwa allurar rigakafin annobar coronavirus a zango na biyu wanda suka hada da mutane da shekarun su suka haura 75 sai ma'aikatan kwana-kwana malaman makarantu da ma'aikata a shaguna a daidai lokacin da ake sa ran maganin zai isa asibitoci wannan matakin ya zo ne a daidai lokacin da aka fi bukatar shi don dakile yaduwar annobar amurkawa na kokarin ganin an samar da maganin ga kowa duk kuwa da cewar a makon da ya gabata aka fara raba maganin cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta ce ya zuwa yanzu an baiwa Amurkawa sama da 556 wannan rigakafin manyan motoci da yawa dauke da allurar sun bar harabar kamfanin da ya hada maganin don kaiwa sauran sassan kasar kuma ana sa ran a yau Litinin za a fara samar da allurar da ake matukar bukata Mahukunta Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wata mota jiya Lahadi a Kabul inda mutane 9 suka mutu wasu 20 kuwa suka jikkata harin dai an kai shi ne akan wani dan majalisa Khan Muhammad Wardad amma dai ya kubuta daga harin ministan harkokin cikin gida Masud Andrabi lokacin da ya ziyarci wajen ya shaidawa manema labarai cewar za a gudanar da bincike don gano dalilin harin da kuma tabbatar da harin ko na kunar bakin wake ne har yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma Andrabi ya nuna ya tsaga kungiyar Taliban da cewa mun san su waye makiya kuma mun san shirin su Wardak fitaccen dan kasuwa a birnin Kabul ne shine mutum na biyu da aka kaiwa hari a cikin mako guda a ranar 13 ga watan Disamba an laka wani bom a wata mota da ke dauke da dan majalisa Tawfiq Wahdad wanda ya sanadiyar mutuwar direban shi da mai tsaron shi amma Wardak ya tsira duk da cewar bom din ya raunata dan uwan shi amma babu wanda ya dauki alhakin kai harin Masu sauraro labaran duniyar na zuwa muku kai tsaye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi masu sasantawa sun cimma matsaya da ƴan majalisun Amurka akan tallafin annobar coronavirus da ya kai kimanin dala Amurka biliyan ɗaya wanda za a raba wa ƴan ƙasar. ƴan majalisun Amurka ne suka sanar da hakan a jiya Lahadi bayan kammala tattaunawar. Yarjejeniyar za ta ba da damar baiwa kowane ɗan ƙasar wanda ba shi da aikin yi kimanin dala 300 a duk sati a wani shiri na wucin gadi. Yayin da za a baiwa galibin Amurkawa tallafin dala 600 da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar. Har ya zuwa yau shirin zai samar da tallafi ga harkokin kasuwanci da annobar ta durƙusar. Da tallafi ga makarantu da ma'aikatan kiwon lafiya kana za a amfani da kuɗin wajen biyan kuɗin haya ga wasu ƴan ƙasar da ba su da ƙarfi. An cimma matsaya kan yarjejeniyar ta ƙarshe ne bayan saɓani da aka samu a tsakanin ƴan majalisun masu ra'ayin riƙau akan dokar da ta tanaji yadda za a kashe kuɗin ƙasar da aka ajiye don wata annoba. A ƙarshe kuwa, gwamnatin Jamus ta samu nasarar maido da wasu mata 3 da ƙananan yara 12 waɗanda a da suke zaune a sansanin ‘yan gudun hijira da ake ajiye ‘yan gudun hijira da ‘yan ƙungiyar IS suka addaba. Ministan harkokin wajen ƙasar, Haiko Mas, ya sanar da hakan a wata sanarwa jiya Lahadi, ya ce, "Na samu kwanciyar hankali yanzu tunda aka samu kubutar da wasu Jamusawa." A wannan samame da aka kai ranar Asabar tare da haɗin gwiwar ƙasar Finland, an kulle yarjejeniyar ɗaukan su ne akan mutunta haƙƙin bil'adama da dai sauransu waɗanda suka haɗa da fitar da yara marasa lafiya na daga cikin manyan dalilai da aka amince da su wajen fitar da yara a cewar Mas. Kwanaki kaɗan kamun bikin Kirsimeti. Wannan labari ne mai daɗi da kuma fatar za mu ci gaba da samun damar fitar da yara a nan gaba akan wasu dalilai daban a cewar Mas.
Ambaliyar ruwa ya share gonaki da dama. Shamsu Faruk da ke zantawa da manema labaru a wajen wani taron al'umma a ƙauyen Dikki ya ce kasancewar jihar ta manoma ne ya sanya gwamnati ɗaukar duk wani mataki da ya dace don ƙarfafa wa manoma gwiwa su ci gaba da sana'arsu ta samar da abinci.
Shinkafar da ta samu ana nomawa ba a daina ba, da yake gobara mataki-mataki ne mun samu matsala wannan gefe, amma sun juya wani gefe suna nasara ta ƙoƙarinsu. Akwai yanda ke gina da sabo kamar irin mai yamma local government Gondu wurare ne, akwai wajen local government yadda an ido wurare da yawa ana tunanin rayu, kuma wannan abun Allah ne ya kawo mutanen nan a kan rayu sun rungume wannan abun a kaddara. Noman rani ana nan ana ta amma yanzu wannan karamar hukumar da muke ta Kalgo a garin Dikki da ake da rana ne muke da shi da kai wadama za ka ji mamaki wanda mutane suka ci gaba da noma, ruwa sun jaye kuma alhamdulillah mutane sun koma sashin kafa.
Wato ya nuna ana yin noman rani da damuna kenan a wannan yankin?
Gaskiya sosai, ana noman rani da damuna a wannan yanki, sannan abubuwan da ake shuka yawa suke da yanzu in ka je karfe biyar a wannan garin za ka ga wanda ake fitowa da kayan noma na rani. So alhamdulillah muna ƙara ma Allah godiya, kuma waɗannan mutane da ke ƙoƙarin noman nan gwamnati kuma cikin tallafi take.
Yawa dama shi yasa na so na yi tambaya shin da ruwan cikin manoman suke noma a yi ta cewa su noma ko kuna musu wani?
Ni a matsayi na shugaban ƙaramar hukumar muke ta Kalgo local government na san akwai matakai da yawa na gwamnati ke ba da tallafi. A takaice sati biyu da suka wuce na san a kalbu lokar zama an samu mutanen da ke noman rani aka ba su alkama su noma kuma an ba su taki an ba su injin an ba su kayayyaki satin nan da ya wuce na je da kaina kuma sun je sun zagayo kungiyoyin nan sun ga lallai mutanen nan sun dasa wayannan abubuwa suna nan suna son Allah ya nuna muna ran da a cikin alfanu wannan abu da ake so kaga abu ne da mun san ana yi kuma ana kai
Faruk wanda ya ce jihar ta fara farfaduwa daga kalubalen ambaliyar ruwa ya nuna ba wani sharhi da zai yi kan matakin gwamnatin tarayya na bude wasu daga kan iyakokin Najeriya da ya sanya wasu manoma fargabar za a shigo da kayan abinci da zai iya maida hannun agogon ribar su baya
to gaskiya ba zan so in fada cikin wannan magana sosai ba saboda abu ne da aka bada umurni ba a dade da fara wannan abu ba amma mu dai abun da ka sani a jihar ke gari ne na noma kuma muna ran kan bakan mu ko a bude ko da ko ba a bude ba za mu yi noma wannan in Allah da ba zai kamu nan matsala ba shugaban kasa da yasa aka bude wasu bodoji yana da dalilin da yasa aka bude mun fatan mu Allah ubangiji ya kara kawo mana zaman lafiya a kasar duk wani abu da zai kawo matsala muna roƙon Allah ya kawo mana
Shugaban karamar hukumar ta Kalgo yayi fatan yadda jihar Kebbi ke cikin salamar tsaro sauran makwabtar jihar ma za su samu wannan sararawar don fuskantar dimbin ayyukan rayuwar kasa A jamhuriyar Nijar da ta samu karuwar waɗanda suka kamu da cutar annobar coronavirus wasu daga makarantun Islamiyya sun bada tabbacin daukar matakan yaki da cutar wannan na faruwa ne bayan dakatar da karatun makarantun boko da gwamnatin kasar ta yi kan fargabar annobar Haruna Bamman Bako na dauke da rahoton
Biyo bayan rufe makarantun nan boko da hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi tun daga ranar 17 ga wannan wata na Disamba ta la'akari da sake haɓakar cutar coronavirus shirina aka kwana bangaren makarantun nan allo ko na Islamiyya wannan ita ce tambayar da nayi wa Malam Abdul Qadir Jadi na makarantar Izala ta bakin cinema a garin birnin Kwalle
tun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wannan musiba da ta sake wayo matakin da ya kamata a dauka shine duk abin da likitoci suka bada umurni kan shi gurgudo wanda bai sa ma shari'a ta musulunci ba to wajibi ne mu za mu dauke shi mu kwatanta shi mu gani insha Allah kuma mataki babba da ya kamata mu dauka shine mu sa jin tsoron Allah mu gyara dabi'o'in mu da halayyar mu ga yayin da muke cikin yanzu domin in ba mu gyara ba to kullun wannan musiba tana wucewa na wata tana komawa ko da ga ta wuce kuma ba mamaki ba Allah ya saki kullu da wata mai kamawa ga matukar da mu gyara ba tsakaninmu da ubangiji to kenan ina ganin in kace yace ga abin da za a yi dan kariyar lafiya wanda bai sa ma shari'a ba to wannan ba wani abu na ba ka aiwatar da shi dan ka samu tsira da mutuncin ka da fasan Allah ta'ala zai kare ka gaskiya matakin da za mu dauka irin wanda sulukutu suke so a yi shine za mu yi nasa ta zara da kuma tsafta abin da ya shafi kula da hannaye da ma takunkumin duka za mu yi iyakacin kokarin mu ga wanda za mu iya yi mu insha Allah
dawowa da mahabbakar masu kamuwa da wannan cutar ta coronavirus a dukkan fadin kasar ta Guriyar Nijar ya samu malaman na makarantun addinin Islama cewa suna cikin shirin daukar matakan kariya da gaggawa kamar yanda ɗaya daga cikin su ya bayyana min a lokacin da muka tattauna da shi
sunana Nasiru ne an yi sani na da Dr. Nasir mai karanta suwa ne a nan cikin Faranko Arab to da farko dai gaskiya mu ba mu da wata kariya da muka fuskanta sai kariya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu cewar in alloba ta zo ga mataki da ya kamata a doka a kula da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in alloba ta afku a kasa ko a gari kal a kuskura a huta in ta same ka a wani garin da kake nan to kai ka bar garin in ta samu wani gari kuma kai kal ka kuskura ka je kenan ka tsaya a inda kake dokan mataki akan wanda a kare al'umma ba wani aibi bane ba na lahi bane mataki muna nan muna shirye da dokan shi insha Allah sa ta zara abu ne wanda dama mun saba da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu ya dora mu tafarki shi ya sa cewar ummuka ga wani abu ya zo dukkan matakin da likitoci suka dora mu akan shi mu kula mu yi kokari mu kula da shi mu kiyaye to muna bibiyar likitoci akan wannan da abin da likitoci suka ba mu karanta su zo dinin mu bai kyamaci ba cewar mene ne sai shi a ya kamata mu kula da shi mu kiyaye ba aibi bane a cikin addinin mu na musulunci
shi dai wannan lamarin na sake dawowar cutar coronavirus a sassan kasar ta jamhuriyar Nijar ya sa yanzu haka hukumomin kasar ƙarayen kira ga dukkan 'yan Nijar da su
kiyaye matakan kariya da hukumomin asibiti suka bada umarnin a mutunta da zara ana son a kariya ragamar yaduwar wannan cutar ta coronavirus. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kadi a sha'afa muryar Afirka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Masana a Sokoto sun bayyana tasirin da suke ganin koyar da harshen Larabci zai yi wajen yaki da tabarbarewar tarbiyya musamman a yankin arewacin Najeriya. Kadai rahoton wakilinmu Muhammad Nasir.
Masana waɗanda aktarin su malaman koyar da harshen Larabci ne suna ganin cewa kyautata koyar da harshen Larabci a makarantu kan iya aza ɗalibai ga kyakkyawar turba wanda za ta kyautata tarbiyyar su, abinda kuma kan iya yin tasiri ga rage aikata munana ayyuka har da ayyukan ta'addanci a cikin ƙasa. Dr. Umar Altine Aliyu Dandamahe shine shugaban hukumar kula da ilimin Larabci da addinin Musulunci a jihar Sokoto. Ya ce tabarbarewar nazarin harshen Larabci a makarantu ya jefa al'umma nisantar kyawawan ɗabi'u, abinda ya ce yana da haɗarin gaske.
Gaskiya yanzu ɗin abin faruwa cikin ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan Najeriya mai yawa, muna fahimtar cewa ɗaliban da suka wuce wuri misali wajen harkar addini suka shiga wasu halaye daban-daban. To dole sai san Larabci na sun karkar Larabci wa to kenan dole ta tsaye a ga cewa shi Larabci nan an ba shi kene an fahimce shi ya za a karance shi ya zama sai wanda ya san shi sannan shine zai ga dashi kenan sai an ta tsaye kenan duk masu annu da abin sun shigo an yi tsaye an karance shi an fahimce shi.
Wani malamin harshen Larabci Muhammad Bello Abdulrauf Tajaye shi ma yana ganin cewa tabarbarewar tarbiyyar matasa musamman a arewacin Najeriya na da nasaba da rashin samun ingantaccen ilimin Larabci.
Saboda duk wata koyarwa da addini yake yi da tarbiyya da ake koyo da ita cikin ilimi, duk cikin ilimin Larabci ne za a koyi wannan tarbiyya, don haka rashin harshen Larabci shi ma yana cikin abubuwan da ke kawo tabarbarewa ga ainihin tarbiyyar matasa da kuma sauran al'umma baki ɗaya.
To amma masana halayyar dan Adam kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba na da mabambancin ra'ayi da na waɗannan malaman.
Wannan wato ni ina ga fata ne ba wai kuma akwai sahihin hujja ga cewa haka ba. Ina so na jawo hankalinka akwai kasashe da yawa da suka samu kansu cikin irin wannan matsalolin, amma da gwamnati ta zauna ta yi abu a kai ana zaune lafiya, kamar Singapore da irin su Finland. Abin ba a cikin yare ba ne, abin mutane ne da al'umma da gwamnati za ta zauna ta nuna ga inda take so ta sa hankali ga abin da ake so a samu.
Shi kuwa Farfesa Abubakar Abubakar Yagawal wanda shi ma malamin Arabiya ne yana ganin cewa ko bayan wannan fatar karfafa koyar da harshen Larabci yana da tasiri sosai wajen samar da cigaban ƙasa
wajen harkar da dangantaka. Kaga mu dai nan ko da yake tura suka yi colonizing namu, amma duk da haka zumuntanmu da zamantakewa mu da al'adunmu sun fi kusa da na Larabawa bisa ga na Turawa. To matukan mun ka zauna halishin Turanci da muka bi mun Larabci, kaga wannan dangantaka kyakkyawa ta tsakaninmu da su, dangantaka ta zamantakewa, dangantaka ta addini, dangantaka ta tattalin arziki, ita ma za ta samu matsala.
Bisa ga la'akari da muhimmancin karfafa koyar da harshen Larabci da kuma damuwa da yadda ta barbare a makarantu, yasa hukumar kula da ilimin Larabci da addinin Musulunci a jihar Sokoto ta hada masana wuri daya domin a tattauna akan kalubalen da harshen ya shiga da kuma nemo mafita. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja. Labinta S Yaro da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esyaro, jagoran shirin. A cikin shirin namu na wannan mako wanda zai zama kashi na farko, wakilin muryar Amurka daga Abuja a Najeriya Nasir Adamu Elhikaya ya aiko mana da hirarsu da Muktar Iliya Enedi, shugaban wata kungiya mai zaman kanta Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment, yake fadakar da jama'a don ilmantar da su akan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi. bari mu ji yadda hirar tasu ta kasance.
Sunana Muktar Iliya Emedi, nine shugaban kungiyar Initiative for Fight Against Drug Abuse and Enlightenment.
Wato di wata kungiya mai yaki da shan miyagun kwayoyi.
Fadakarwa ba, kungiya ce take fadakar da al'umma game da illolin shan miyagun kwayoyi, ake ilmantar da su saboda hatsarin su da ke cikin al'umma.
Fada mana tun yaushe ne ka kafa wannan kungiya mai zaman kanta?
A wannan kungiya mun kafa ta wajen shekara uku da suka wuce. Mun kafa ta nan Abuja, a yanzu kungiyar tana da rassa a Najeriya wajen jihohi 13.
Jihohin arewa ne ko har da kudancin Najeriya?
A jihohin arewa ne, saboda kasancewa wannan illishin miyagun kwari ta fi karfi a arewacin Najeriya. To sai samu kan mai da hankalinmu arewacin Najeriya, amma a yanzu mun fara tsallakawa kudanci da yammacin Najeriya.
Yawwa, to Muktar, ba mu labarin yadda kuke gudanar da aikin ku zuwa yanzu, wato waɗanne irin matakai kuke ɗauka wajen wayar da kan al'umma a waɗannan jihohi illar shan miyagun kwayoyi?
Eh, matakan da muka ɗauka, mun farko da muka fara wuya sai muka gano ba yadda za a yi mu samu damar isar da sakonmu na abin da muke so, sai ta kafofin yaɗa labarai da na zamani da sauransu. So taronmu na farko, bacin mun yi taro a junanmu a Kaduna a shekara ta 2016, mun tattauna mun ilmantar da mutanen da muke so mu aiki da su tukunna, dan shi harka illar shan miyagun kwayoyi kai danka da zaka je ka fada kadin sai ka samu wani ilimi da wata kwarewa kafin ka tunkari wanda suke shan miyagun kwayoyi. So mun yi wannan taro a Kaduna, sannan sai muka yi taro a Kano wanda muka gaishe duk gidajen radio na arewacin Najeriya, waɗansu mahajana na waje don irin gudunmu da suke bayarwa. To mun shirya wannan taro, kuma wannan taro ya nasara. Mun shirya wani kuma taron a Niger State, wato mine kenan, shi ma last year. Sannan kuma muna yin taruka kanana-kanana a jihohinmu, kamar Plateau State muna taro na fadakarwa irin waɗannan abubuwan.
To abinda za a yi la'akari da shi shi ne, ka ce akwai wata kwarewa da ake bukata ta musamman wajen yin wannan yaki. Ta ina ake samun ilimin wannan kwarewar? Saboda a Najeriya akwai hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi NDLEA, wacce aka san ita ce take kula da irin waɗannan ayyuka.
A ta yadda ake samun wannan kwarewa, akwai abin da muke kira volunteer da ambassadors. Idan muka same su, muna kiran kwararru. So da shi harkar shan miyagun kwayoyi ya kasu ta ɓangare-ɓangare. Yadda ake harkar miyagun kwayoyi a jihar Kaduna, ba haka ake harkar miyagun kwayoyi a Bauchi ba. So duk inda ka ji za ka yi fadakarwa a kan shan miyagun kwayoyi ya danganta da yadda irin ake mu'amala da su a wannan jiha. So muna samun kwararru daga jami'a ne da waɗanda suka yi wannan harkar, suka daina sha, suka tuba, suna ba mu kamar lecture, zan iya cewa suna faɗa mana yadda abubuwan suke. Mu kuma muna ƙara ilmantar da mutanenmu, don dole ne sai ka san duk yadda za ka san illar shan miyagun kwayoyi. Ba za ka san ta ba sai ka samu wanda ya taɓa yi, shi ne zai gaya maka illar miyagun kwayoyi.
To ana jin kwayoyi, watakila wasu ba za su gane abin da ake nufi ba. In an ce wannan kwaya ta paracetamol ma ai kwaya ce, in an koma kwayar gero da dawa duka kwayoyi. Shin yi mana misali ga mana su waɗanne ne waɗannan nau'o'in kwayoyi da suke miyagu ne, bai dace mutane suna amfani da su ba?
Gaskiya duk wata kwayar magani, anan ana magana kwaya, ana magana ta magani. Wato wanda in kana da wata larura a cikin kotun rashin lafiya wanda likita zai iya cewa ka sha don ka samu sauki ko ka samu lafiya, to duk wata kwayar magani da ka sani ko wacce likita zai baka za ta yi maka illa. So yadda ake ana wuce ka'idar abinda likita ya faɗa, ko kuma a yi amfani da ita ba tare da likita ya ce ba, to ita ce shan miyagun kwayoyi. Komai ko paracetamol in ka sha zai warke ma da ciwon kai, amma in ka ne likita ya ce ka sha biyu, ka ji ai kai wannan biyu ba za su ka sha hudu, to ta zama cuta a gare ka, wannan kenan. Sannan kuma akwai kwayoyi wanda daman can an yi su ne don wani abu wanda za su yi magance a jikin mutum, amma sai mutane suka gano cewa in suka sa shi da yawa yana sa su wata illa, to sai suka koma shan su ba tare da likita ya gaya musu ba.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Nasir Adamu Alhikaya, ni ce taku Binta Esiro da na hada shirin na kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon muna dauke da kashi na biyu.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Don farashin Ibrahim ne da jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar The Guardian ta Najeriya na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ba da sakin dalibai yan makarantar Sankara a kwanan nan a jihar Katsina bayan sace su da yan bindiga suka yi. Shugaban Muhammadu Buhari ya bayyana sakin daliban a matsayin abincin dadi ga iyalansu da Najeriya da kuma kasashen duniya baki daya. Shugaba Buhari dai ya furta hakan ne a lokacin da ya gana da daliban da aka soko a fadar gwamnatin jihar Katsina. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaranta na cewa yan Najeriya ya zakara ci gaba da yabawa da matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka da sake bude wasu kakkin Najeriya da kasashe makwabta. Amma ko da ya gabata ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin bude bodoji ko kan yakoki guda hudu na Najeriya. Tun farko dai an rufe kan yakokin ne domin hana shigowa da shinkafa a kasashen waje da sauran kayayyaki da aka haramta da kuma bunkasa harkar noman shinkafa a cikin gida da kuma kawo karshen safaran makamai. Sai kuma jaridar Zabanga jaridar da ta bayyana cewa sau'i da dama bayan da yan kungiyar Boko Haram suka sace wasu fasinjoji 35 da ke kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu har ila yan kungiyar Boko Haram sun kai hari a wani gari mai suna Ajiri wanda ake karamar hukumar Mafa a jihar Borno. Rahotannin da ke fitowa dai na nuna cewa yan kungiyar sun yi ta'adi a wancan hari da aka kai kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu dai. Rahotanni na cewa mutane 5 ne suka rasa rayukansu yanda wasu kuma suka ji munanan raunuka. Kauyen na Ajiri dai yana kilomita 50 ne daga babban birnin jihar Borno wato Maiduguri a karamar hukumar Mafa wato karamar hukumar da gwamna mai ci yanzu Babagana Umara Zulum ya fito kenan. Sai kuma jaridar The Point ta ruwaito ministan kula da kwadugo ta Najeriya Dr. Chris Gege na jaddada kudurin jam'iyyar APC da kuma shugabannin ta na aiwatar da tsarin na karba-karba kamar da minista Gege ya bayani. Ya ce jam'iyyar su ta APC da kuma jigajiganta a cikin kuwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da TBC Akande da Olusegun Osoba da Yusuf Ali da Ogbonnaya Onu da Danjuma Goje da Sanata Mamako dukkaninsu jigajigan jam'iyyar ce da suka amince da tsari na karba-karba wanda zai fitar da kasar da halin da take ciki yanzu, inji Sanata Chris Gege. Sai kuma jaridar Deadline Nigeria da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta bayyana cewa yanzu haka Nigeria ta samu karin mutane 920 da ke dauke da cutar coronavirus. Wata sanarwa da cibiyar da ke yaki da cutar ta coronavirus da sauran cutuka masu yaduwa NCDC ta fitar ya nuna cewa mutane 920 sabbi ne wanda kuma aka same su a jihohin Lagos, Abuja da Kaduna wanda yanzu haka su ne kan gaba na masu dauke da cutar ta coronavirus, inda jihar Lagos ke da mutane 308, sai birnin Abuja mai 207, sai birnin Kaduna mai 179. Babu yanci kuma murya Amurka daga Najeriya.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Jam'iyyar Kwaminsancin China ko kuma CCP ta daɗe ta kasuwanta yada salon siyasar ta da kama karya ta kai tasirinta a ko'ina a faɗin duniya, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata rubutacciyar wasiƙa. Hanya ɗaya a cikin hanyoyi da jam'iyyar CCP ke yada manufofinta ita ce yin amfani da cibiyar ayyuka ta United Front Work Department, wata cibiyar gwamnati da ke bada tallafi ga ayyukanta na neman tasiri a gida da waje ta hanyar ƙarya da maguɗi. Cibiyar United Front a koda yaushe tana tsoratar da jami'an sashen ilimi da 'yan kasuwa da ƙungiyoyin jama'a da kuma al'ummar China da ke ƙasashen ƙetare, ciki har da tsirarun ƙabilu da addinai da suke Allah wadai da mummunan cin zarafin da ake aikatawa a Xinjiang da Tibet da kuma ko'ina a China, inji sakatare Pompeo. CCP dabarunta na barazana suna auna mutane da take kallonsu a matsayin masu adawa da manufofinta. Waɗannan dabarun sun hada da fallasa bayanan wasu ɗaiɗaiku ga mutanen da suke auna su ko kuma iyalansu ta yanar gizo a matsayin tsoratarwar siyasa. A yunkurin takawa wannan magudin burki, sakataren Pompeo ya ɗaura haramcin bada visa ƙarƙashin dokar baƙi da tsaron cikin gida a kan jami'an gwamnatin China da jam'iyyar CCP, ciki har da jami'an cibiyar ayyukanta ta United Front waɗanda suke amfani da barazana ko kuma taɓa lafiyar mutane da sata bayanan mutane suna sakewa da leƙen asiri da ɓata suna da kuma yin katsalandar a harkokin siyasar cikin gida da walwalar sashen ilimi da bayanan sirri da kuma harkokin kasuwanci. Waɗannan miyagun ayyuka ana neman saka su a harkokin siyasa, kana a yi wa shugabannin yankin da na gida barazana da al'ummar China da ke kasashen ƙetare da sashen ilimi da ma wasu ƙungiyoyin jama'a da ke cikin Amurka da wasu ƙasashe masu yada manufofin mulkin mallakar jam'iyyar CCP. Zan ci gaba da aiwatar da haramcin bada bizar domin nuna wa waɗanda suke aikata wannan aikin cewa ba a marhabi da mutane da suke saba wa dokokin ƙasa da ƙasa a Amurka, inji Sakatare Pompeo. Amurka tana kira ga gwamnatin China da ta daina amfani da barazana da kuma tsoratarwa, tana danna akidar fadar albarkacin baki. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Gabaki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin, ke cewa mu zauna lafiya. Assalamu alaikum.